Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da Maniya FM, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Talata 3 ga watan Oktoba shekarar 2017, zamu magana ne akan yadda har yanzu akwai matsalar cewa yara a yankin Arewa maso gabas ba sa samun zuwa makaranta sakamakon matsalar tsaro.
Dan kuwa ko a makon jiya sai da asusun bada tallafin yara na Majalisar Dinkin Duniya ya rawaito cewa kimanin kaso 57 na makarantun yaran jihar Borno suna kulle ne ba su karatu sakamakon ayyukan ta'addancin da ya daidaita al'amura
ne kuma daidaita al'umma a can ba. To sai mu ce Allah ya kyauta. To baya ga wannan, akwai hirar da zamu ji da Professor Ahmed Nura na kungiyar tsaffin daliban jami'a ta Ibiu Zaria, wanda ya ka ziyara nan Amurka, kuma baba Yakubu ya ritsa mana shi a shirin mu dinnan da muke magana akan ilimi.
Mun fi da hankali akan tsofaffin dalibai da kuma irin gudunmawa da zamu yi, irin gudunmawar tallafin da zamu ba jami'a, saboda kasance an samu yanayi na gari na koyarwa da kuma na ilmantarwa da kuma na tarbiya akan su daliban.
Haka zalika, za mu tattauna da masu tsokaci akan wannan lamarin, don ganin cewa an samu shawarwarin da ka iya kawo mafita a lamarin, da ma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter.
Kafin mu tsandima cikin shirin, bari mu ji tattaunawar da abokin aikin mu baba Yakubu Makeriyayi da Professor Ahmed Nura, shugaban kungiyar tsofaffin daliban jami'ar Ahmadu Bello Zaria, bisa ziyarar da ya kawo na Amurka ta aikin kungiyar.
Barkanka da warhaka. Kuma abin da zamu nemi mu ji daga bakinka shine menene babban dalilin wannan ziyara da ka kawo a nan Amurka?
Wato babban dalilin ziyara ta Amurka shine don in kaddamar da reshi na tsofaffin daliban jami'a Ahmadu Bello Zaria na Amurka, wanda shine karo na farko da aka saba yin haka. Ka sani dai Ahmadu Bello University Zaria ita ce mafi girma a cikin jami'o'in da suke Najeriya da West Africa da ma Afirka baka fata gaba daya. Tun lokacin da aka zaɓe ni zan president, ne ikirarin cewa Allah ya yarda zan yi kokarin da na farfado da rassa da ake da su a cikin gida Najeriya da kuma kafa wasu na ƙasan waje kamar ta Amerika. Alhamdulillahi, wannan shekaran a watan February da watan April da watan July mun fita da dida some of my officers, mun zaga jihohin Arewa maso gabas, Arewa maso yamma da kuma jihohin Arewa na tsakiya. Mun gana da membobinmu da suke wayannan jihohin na rassa guda 20, wato jihohi guda 18 na Arewa banda Kwara, dan ba mu samu zuwa ba daga mina saboda gada ta kare a Jaba.
Haka
sai kuma relation FCT branch na Abuja da kuma Zaria kwa guda 20 kina. Ni Allah ya sa ku muna raye watan gobe na zamba, zamu je Southwest.
Wato don wajajen kuna da tsofaffin dalibai, ko dai daman kuna da kungiyar?
Muna da dama akwai ta. Wato makasudin wannan ziyara shi da saboda a farfado da wannan, don kowace jiha kamata a ce akwai association na wannan a jiha ɗin, akwai wannan rassan. Shi yasa dama muka fita muka fantsama, saboda an daɗe ba a kula da kafa wa'annan rassan da kuma farfado da su yadda ya kamata. To kaji abin da yasa aka fita kenan, ko duk inda aka tafi aka je a samu gwamna a gaishe shi, in kuma akwai mai gari a wurin babba a wurin akan ji shi ma a sadda a samu tabarakin abin. To dan ai haka ɗin.
To
dama an riga mun kafa, ya riga na kiran cewa Allah ya yarda America ma tunda akwai mutanen mu da yawa a wuri.
Yawa da ma abin da zan tambaya kenan, wato daman kana da sanin cewa akwai wasu tsofaffin dalibai na jami'ar ce a nan Amurka?
Eh, kware kuwa, ai ni ba bako bane a America, nika zo kusan kowace shekara nika zo, akwai taro biki na shekara-shekara a nan America, daga state to state to Finica. To ai lokaci yayi ku dai kamata a ci an kaddamar da relation ABU Aduna Association of Tsofaffin Daliban Jami'ar Abdul Saladiya a America, tunda wasu jami'o'in gaskiya a gida suna da su, amma mu kusan ba mai da hankali akan hakan bane, shi yasa muka ce bari yanzu.
Abin da mai saurari zai nemi ya sani shine ainihin irin wannan kungiya ta tsofaffin dalibai da ake kafawa, menene ainihin tasirinsa ko kuma menene aiki da wannan kungiya take yi?
Wato a gurguje magasudin kafa kungiya ta tsofaffin dalibai na jami'a ba sabon abu bane. Su kasashen da suka ci gaba irin su America, su Ingila, da ma su sun dade sanarin wannan abu. Wato sha'anin ilimi a jami'a ba aikin hukuma bane kawai, aiki ne wanda yake yajibanci neman gudunmawa daga tsofaffin ɗaliban jami'a a university din, saboda shi sha'anin karatun jami'a ba ya tsaya kan mutum bane kawai. Idan aka ce ka samu degree a jami'a ko ka samu diploma, ai ka san sababbin abin da ake so shine ka taimaki al'umma. To ba ku shi wa ce yau an baka degree misali a Madibel Sadariya, amma inda aka baka, inda ka je kai karatu, ya kasance yau an je a duba wannan tsarin, wato abin da muke cewa accreditation, tsarin
ba da izini,
ya kasance cewa ba ya nasara ba. Duk wani program da ake da shi a university akan je lokaci-lokaci, loto-loto akan je a duba. Akwai national universities kuma shi takan je ta duba, akan tada, akan shirya professors su je su duba su ga menene shin abin da ya kamata a yi ake yi ko ba shi bane. To kaga nan ne neman gudunmawar tsofaffin ɗalibai ya taso, saboda ba za ka so a ce inda kai karatu yau wurin gashi ga kamar shi ba. Kaga sunan suna yi sosai tun shekaru da yawa da suka wuce.
To amma kaman kasashenmu da akan yi fama da irin yaje-yajen aiki na ainihin maluma na waɗannan jami'o'i, akwai wata gudunmawa da ku tsofaffin ɗalibai kuke bayarwa, musamman ku da kuke da ainihin ilimin koyarwa idan su waɗannan maluman sun je yajin aiki?
Ya akwai yawanci, wato akan kalli abin da fuska biyu ne. Idan ka san wato ba za mu so mu ce maluman jami'a suke da laifi ba ko ko a hukuma ita ke da laifi ba, tunda mu kamar iyaye ne. To yawanci mukan kira su, muka yi kira domin misali kamar wanda aka yi wannan kwanan nan, kaga abu ne ka sa gaba daya. To mukan samu shugabannin su na jami'a daban-daban, mu ce to Allah a dan duba abu da, tunda dai ministan ilimi ya ce za a yi kaza, dan daga mishi kafa saboda yara samu su koma makaranta. Sannan su kuma ministry din su, mu ce to Allah wannan abin da malaman nan suke nema a dubi shi da rahama, yadda kike za a samu maslaha. To kaga ina ake sabon daidaito, to duk muka yi haka, lokaci-lokaci duk muka yi haka domin a samu fahimtar juna. Amma ba mu iya fitowa haka nan karara mu zo mu ce malamai suke da laifi, don kaga muka yi musu haka ba musu adalci ba.
Ranka daɗe, kuna da sanin cewa ana tura ɗaliban Najeriya ko kuma yara masu karatu daga Najeriya zuwa ƙasar Ghana a wasu jami'o'in masu zaman kansu?
Ai wato kaga yanzu a Najeriya muna maganan jami'o'i kashi uku ne. Akwai na gwamnatin tarayya kamar Ahmadu Bello University Sarriya, akwai na jiha kamar Kaduna State University, sannan kuma akwai na masu zaman kansu. Ina fata ka fahimce ni kamar
na fahimta.
To haka tsarin yake. To kuma babu wata doka da ta hana misali uba ko kuma ya ture yaron shi ko kuɗe shi ya tafi ta karatu a wata ƙasa daban, ko America ne ko Ghana ne ko Nuri daban. To shi ne iyakacin gwamnati, amma yawanci galiba abinda sharon da akan bada shi ne a tabbatar da wannan jami'ar da yaro za shi karatu ya samu amincewar Federal Ministry of Education ta ƙasa gaba ɗaya. Because wata sa'a wasu kan je su yi karatu a jami'o'in da yake ba su da Federal Ministry of Education ba ta da sanayya a kansu. Idan kuma aka dawo gida daga da sai a samu sai a shiga cikin wani hali.
Banda wannan, akwai zancen tarbiyya wanda yake yaran da ake turo su suna iya samu karatu amma sai a samu matsala wurin tarbiyya. A matsayinka na wato wadda kuke da ruwa da tsaki a harkan karatun yara, shin kuna waiwaya ku ga irin halin da yaran nan suke ciki idan an tura su, musamman ma a Ghana da yake ita makwabciya ce?
Eto, dama shi abinda koyarwa ko kuma samun ilimi a university ya jibanta shine sha'anin hali na yaro da kuma kwarewar shi na karatu sha'anin fannin shi na karatu ba shi ruwa ci yau an wayi gari an baka degree amma ya kasance halin ka ba na gari bane ba mai kyau bane kamar misali a university mu karfin mu shine mun fa bai da hankali akan tsofaffin dalibai da kuma irin gudunmawar da zamu yi irin gudunmawar tallafin da zamu ba jami'a saboda kasance an samu yanayi na gari na koyarwa da kuma na ilmantarwa da kuma na tarbiya akan su daliban ba mu da wani wato ba mu da yanci ba mu da wani dama da zamu tara yara misali wanda yake basu fita ba a makarantar mu ce zamu yi musu magana sai dai lokaci idan aka yaye su nakan tashi in musu magana in musu maraba da kasancewar su tsofaffin daliban jami'a misali amma alhaki ne na shugaban jami'ar kowace university wato varsity tsala kenan shine yake da alhakin tarbiyyar da yara mu abin da zamu yi shine sai mu musu manuna muke musu da kuma mu riga gaya musu lotu lokacin taro haka ko wani workshop haka ko to dan fa kuka fita da abin da al'umma take so ku gabatar kada ku zubar da mutuncin wannan jami'ar idan kuka fita saboda haka Allah ku dan kafa sannan kuma mukan yi abubuwa waɗanda yake zai kasance zaman takewarsu a university din ya zama babu kalubale da yawa wanda yake muna fata cewa idan suka fita su ma nan gaba shekaru masu yawa za su maimaita irin wannan abin saboda na baya su ba su samu irin wannan amfanin.
To sai mu ce Allah ya taimaka sannan kuma da fatan wannan magana da muke tattaunawa ta maganar yara da suke fama da rashin karatu a wannan wurare irin arewa maso gabashin Najeriya da ma duk inda suke samun irin wannan matsalar irin wayannan kungiyoyin da suka san dadin karatu suka san amfanin shi za su taimaka su ga cewa me za su iya yi domin taimaka musu a matsayin su tunda su kansu kungiya ce ta tsaffin dalibai kila wasun su ma daga wasu jihohi irin wayannan suke so Allah ya sa mu dace to yanzu kan ai ina ga sai mu bazama mu je mu karanta to mu ji amsoshin da kuka ba mu na tambayar da muka muku na yaya zamu mu yaran nan da suke fama da matsalar makaranta da sauransu ya za a yi mu fiddo su daga cikin wannan matsala.
To sakon farko daga Nasiru Usman Hina yace hakika yau da gobe maudu'in ku na yau ya burge ni don ko yara suna cikin tsaka mai wuya zamu iya taimakawa yaran mu da ilimi ta hanyoyi kamar haka kafa makarantun wucin gadi da samar musu da kayan karatu da jan su a jika da kuma ba su shawarwari da ya dace da su da samar musu da kayan wasa don jan hankalin su.
Sai Salis Waye Hayya Bauchi yace assalamu yau da gobe lalle wannan ba karamin batu bane ya kamata gwamnati ta gyara makarantun da yan ta'adda suka lalata sai kuma iyaye su tura yara zuwa makaranta yau da gobe ku tashi lafiya nagode.
To mu ma mun gode sai Sanusi Shak Adam tudun wadan dan kade yace salamu yau da gobe ta hanyar kafa wata gidauniya wacce zamu rika hada kudade don tallafawa yara da littattafai da kayan makaranta don samar musu da kayan koyo da koyarwa da tallafawa malaman makarantun da abubuwan more rayuwa sannan masu hannu da shuni su kara taimako wajen ganin cewa matsalar Boko Haram ta addaba ta zo karshe.
Me haka ne. Sai a Lawali Manchester Kamba yace yau da gobe wallahi wannan matsala ce wanda kowa ya kamata ya sa hannu ba gwamnati kadai ba.
Sai Maryam Aminu Kano mai da garko tace mu zama masu janyo su jikin mu dan share musu kukan su da ba su kyauta wacce za ta janyo hankalin su zuwa makaranta a tawo fahimtar kenan.
To sai kuma Ummu Kulsum Muhammad tace assalam a gaskiya sai gwamnati ta tashi akan haka domin ilimi na da amfani domin duk al'umar da ta bunkasa a duniya to ilimi ne da ya gaba menene ya daga ta haka zalika ya kamata kungiyoyin taimakon kai da kai su ma su taimaka ta hanya shirya bita ga yara da kuma tunatar da su ababen da suke shige musu duhu.
Sai kuma Usman Yusuf Gombe ya ce shawara ta anan ita ce gwamnati ce ya dace ta yi ruwa da tsaki wajen ganin yaran sun koma makaranta ka'in da na'in da kuma kungiyoyi masu karfin fada a ji su ma su ba da wata gudunmuwa mai amfani ga ilimin yaran.
Sai Musa mai famfo Zandar mai famfo ya ce ni a gani na addu'a ita ce maganin abin.
To sai kuma Abbati Mu'azu Azari yace assalam, ilimi shine dai gishirin rayuwa wanda idan babu shi babu wata ci gaba da za a samu, in banda samun akasi da matsaloli masu yawan gaske. Mafita anan shine gwamnati ta dauki nauyin duk abin da ya dace tunda dama aikin ta ne. Mu dai anan jahar Bauchi alhamdulillahi matsalolin mu kadan ne akan na sauran jihohi musamman ma jahar Borno. Muna fatan alkhairi ga duk wasu masu kokarin aikata wannan shiri ko kuma aikata wannan abu. Bissala.
To sai Muhammad Adamu yace salam yau da gobe, abu na farko da ya kamata a yi shine magance har-haren yan ta'adda, na biyu kuma a tilasta karatu da mayar da shi kyauta ga dan kowa.
Sai Awwal M Imran yace to ni dai a gani na a fara magance matsalar tsaro tukun, ina ga komai zai zo da sauki a harkar ilimin arewa maso gabas. Nagode yau da gobe.
To sai kuma Jibrin Umar Nabasa yace salam yau da gobe, hakika muna da hanyar inganta karatun ƴaƴanmu, mu rika kulawa da zuwan su makaranta, mu rika kulawa da darussan da akan koya musu daga makaranta, kuma mu rika ziyartar malaman su a makaranta. Idan muka dage muna yin haka, lalle zai kara wa yaran mu kwarin gwiwa a wajen karatun su. Ku tashi lafiya, ka bar Maryam da Safinatu.
To mun gode. Sai Amina Y Albashir tace hanya mafi sauki akwai littattafai da kasar Saudi Arabia ta wallafa akan tarbiyyar yara musamman a halin da muke ciki a duniya yanzu da ta'addanci yayi yawa. Yanzu haka littafan su shigo Najeriya, da za mu dage da karantar da yaran mu a gida da makarantun mu, da za a samu sauyi sosai.
Sai Husaini Abba Dambam yace yau da gobe hannu ɗaya baya daukar jinka, inji masu iya magana. Don haka ni a gani na iyaye su kaɗai ba za su iya tunkara wannan matsala ba. Dole sai gwamnati da masu hannu da shuni sun haɗa gwiwa domin maganin wannan babban matsalar ta taɓarɓarewa ilimin yara. Kowa da ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi.
Haka yake. Sai Sanusi Yahaya Sa'id yace to alhamdulillahi hanyoyin taimakawa duk bara gurbin nan ne a suka kawo a kafofin kungiyoyin addinai ya kamata su tashi domin yin kira ga addinai. Ina masu niyyar taimakawa da kuɗi ko ƙarfi ko da kayan aiki ne, to insha Allah za a dace. Wato abin da yake nufi duk da ta kuɗa sallahu da sakon daji, to abin da na gane shine maganan aqida mummuna ita ce ta kawo
ne.
Sai yi magana cewa wannan aqida ba haka yake ba, ko kuma ga yadda ya kamata a yi.
Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajogai ce ni malamin primary ne a Jalingo Primary School a Shaka, amma burina kullum shine in ci gaba da sadaukar da kaina domin ba da gudunmuwa ga ƴan baya. Haka zalika a makarantar tamu ƴan gudun hijiran jihar Yobe kyauta muke ba su ilimi.
Da kyau.
Sai maka.
Sai Safwan Dalhat yace gaskiya ƴan babu tsaro ba yadda za a yi ilimi ya samu.
Gaskiya kan tsaro shine ayi tushen komai. Sai to Murtala Ibrahim Zangon Daura yace kungiyar mu ta Youth Development Awareness tana daya daga cikin kungiyar da za ta ba da tallafin uniform da littattafai ga yaran da rikicin Boko Haram ya shafa a jihar Borno. To da fatan
wannan kungiyoyi
za su yi haka, yana da kyau kwarai.
To sai kuma mu leka shafa mu na Twitter @Bakira Daura 1 yace wohoho kasa ta Najeriya ba wai ilimin ɗan gudun hijira ba, har wanda yankunan su suke da zaman lafiya ilimi sai a hankali.
Sai Babagana Dabuwa wani yace martabar ilimi ba zai taba samuwa ba sai jami'an gwamnati sun dawo da yaran su makarantun gida. To anan ne zamu sa ran samun nagartaccen ilimi.
To Allah ya sa mu dace. To sai @Ibrahim Tsafatu shine sakon karshe da zamu karanta yace to matasa za a samu waɗanda suka kammala makaranta su rika koyar da yaran, iyaye kuma su rika taimakawa da wani abu ma'ana kuɗi. Wato kun gama makaranta
kuje
ku dai koda ba ka tun kana aiki zaka yin kadan taso kila kadan leka
kuma musamman ma da ya zama ana zauna ba mutane na majalisa da ake yi
su kuma iyaye su taimaka da nasiyan alli kenan da sauran ba ma iyaye kawai ba har da duka
mutane na fitowa a gama jami'a ba karatu. To ba wanda kuje tumbala irin yankunan nan da wannan babu malamai suna buƙatar wannan.
Allah ya sa mu dace. To duk da yake ana ta lalibar bakin a kan waya kin san lokaci waye sai a hankali. Akwai maganar da muka faru a ranar Juma'a din nan, muka yi magana cewa akwai yali shirin nan na bunƙasa matasa na gwamnatin Amurka wanda kuma ƴan kwanaki kaɗan suka rage a rufe, wanda mun tattauna da wanda ya yi bayanin yadda ake yi a shiga ko kuma yaya ake yi da kaman dai a ce matashi ya wani jagora ne
mu ma kowa samu amfana da shi.
Yawa. Yawa. To saboda haka shi sa za mu saka ajiya ya abin yake. To amma ina ga kaman injiniya na ce an samu daya. To yanzu bari mu ji maganar yali din tukuna duk da yake layi dai na ta tutsu amma muna sa ran za a dace insha Allah.
Allah ya sa a dace.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullah.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Kuna magana da Aliyu Usman kenan a shirin yau da gobe.
Aliyu Usman zaka iya gaya mana dan kadan ko wane ne Aliyu?
To Aliyu dai matashi ne kuma shi ne wanda ya rike makamin jami'in hudar jama'a na Rundunar 'Yan Sanda ta Ƙasa Rashin Jihar Kaduna. Nan wani lokaci kafin yanzu da kuma Allah ya sanya ya yi tafiya ta karo ilimi da ya danganci aikin na ɗan sanda. Kuma haka zalika kwanakin baya ya samu wata dama na wani karo ilimi da aka yi wanda ake kira na Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Irin horar da matasa shugabanni ko jagororin al'umma na Afrika.
To wannan ne ma dalilin da ya sa muka ce to bari mu sake mu lalibe ka magana ta yali. Muna son matasa su gane yaya ake neman wannan abu. Misali mataki-mataki da in an bude a yanar gizo yanda ake shiga shi sa muka ce to bari mu kira ka ko minti 4 zuwa 5 mu baka mu ji ya zaka misalta wa matasa domin su daina tsoron abin su zama sun shiga ciki da yawa musamman daga kasashen mu na yammacin Afirka ko kuma arewacin Najeriya da sauran su.
To gaskiya ne to shi wannan shiri bari in yi bayani shi a takeice yadda mutanen mu za su fahimta. Shiri ne wanda tsohon shugaban kasar America wato Barack Obama ya fitar domin horar da matasa waɗanda suke rike da wurare na shugabanci ko kuma suke jagoranta al'umma a inda suke domin wani ci gaba na musamman. Kuma shiri ne wanda akan zabi matasa da suka dan yi fice a filin ko kuma fagen da suke ayyukansu a kai su manya-manyan jami'o'i da ke America domin a ba su horo na sati 6 don su kara gogewa a fannonin da suke sannan a tafi sannan kan kai su babban birnin tarayya na Amurka wato Washington DC kenan su yi taro na musamman wanda gangami ne da ke kawo manya-manyan mutane daga Amurka wanda sun shahara a fannoni da dama da fannoni shi sun shafi ciniki da masana'antu kimiyya harkar kasuwanci noma da zaman lafiya da dukkanin abin da ya shafi zamantakewar bil'adama. Sai a fara dama wanda su matasan nan za su yi hulɗa da su kuma ƙara samun dabaru ko hikimomin da za su ƙara yin amfani da su idan sun je gida idan su koya ma wasu a dai samu horaswa ta musamman wacce kowa da kowa zai iya amfana da ita domin Afirka da kuma kasashenmu.
To yanzu misali za ka ga yanda ake nema din yawanci za ka ga an ce akwai rubutun ace akwai wane ne yawanci wasu a bisa binciken da muka yi mutanenmu misali a arewaci sukan ji tsoron cewa yanda ake rubutu da wane ne ai abu ne mai wahala nema za ka iya gaya mana matakin da ake bi har a zuwa a nema din?
Gaskiya ne. To shi wannan shiri abu ɗaya yake kowa da kowa zai iya shiga cikin shi. Abu na farko shi ne akwai yan rubuce-rubuce da ake yi kuma rubuce-rubucen sun shafi tambayoyi na shin kai wane ne kuma wani irin aiki kake yi wata irin gudunmuwa kake ba al'umma kuma me yasa ya ka zaɓi ka raka ba da wannan gudunmuwa. Amsa ce mai sauki wajen cike wannan application din duk inda ka ga ya shige maka duhu ko baka fahimta ba akwai malamai irin na jami'a akwai kuma matasa wanda sun je irin wannan shirin. Zaka iya tantabe idan ka tantabe mu babu wahala in Allah ya da kamar ni akwai wadanda ina ba ba shawarwari ta hanyoyin da za su yi musamman wanda suke yin ayyukan da ya shafi zaman lafiya da cigaban al'umma. Haka zalika akwai wadanda in abu ya shafi harkokin ciniki da masana'antu za su baka shawarwari ingantattu wadanda in har kai amfani da su zaka ji. In ma kana shakkar cewa turancinka bai inganta ba ai kai yanzu ko ma kai ma dai baka da turancin da zaka iya zuwa
da ba zan ce turanci fa.
Wannan mai sauki ne idan har ka cike din turancin da zaka yi amfani da shi wurin interview idan har an gayyace ka an ji ya inganta to za ka samu nasara ka je. Idan ma har kana da tantama yanzu application din akwai sauran kwanaki kafin a rufe kamar zai kai kwana 10 nan gaba za ka iya ka cike ka aika yawa kafin lokacin interview din ya zo zuwa watan January ka ƙara inganta turancinka ta hanyar samun wani ya dan rika tallafa maka kana yin magana yana gaya maka inda kake da kurakurai da inda za ka gyara ka sa dai a zuciya cewa kana so ka yi wannan abin. Muna so dai ya kasance matasan mu su gane cewa tsoron yin abin ko kuma ganin cewa baka isa ba zai hana ka ko kuma ka toshe kanka dama. Kawai kowa ya gwada.
To amma daga ƙarshe ku da kuka yi wannan abin, me babban abin da kuka koya a ciki, misali da za ku ce kila ya kamata kowa ya samu irin wannan damar?
To gaskiya Alhaji Kabara, idan na ce mai abu ɗaya na yi gariya, sai dai in ce ababe da yawa. Tunaninmu ya canza akan al'amura da dama na rayuwa. Kaga musamman na cewa idan ka iya abu kada ya kasance ka koma gefe guda kai kadai ka iya sai an zo an neme ka. Babban abin da yanzu na koya shine abin da ake kira teamwork. Duk wani abu kai in ka iya kada ka zama kai kadai ne, ka jawo wasu ka tafi ka nuna musu ku taho. Saboda da haka ne America ta ci gaba. Wannan zan iya ce ma yawa shi ya tattare duk wani abu da muka koya. An ƙara koya mana hanyoyin da zamu bi domin mu jawo al'umma a zauna lafiya, mu jagoranci al'umma wurin tunaninsa ya kasance kullum na ya zamu taimake ƙasarmu, ya zamu kare ƙasarmu daga fadawa haɗari, ya zamu kaza tunaninmu kenan. To amma me babban makasudin abin wanda duk wani ko da ta ciniki da masana'antu ka ji ko kuma harkar shugabancin al'umma, public management ko civic leadership, gurin ka shine kaga ka jawo wasu kun yi tafiya tare, ka koya musu ba wai ya zama to kai kai ne shugaba to kai kadai ka iya. Saboda haka duk abin da za a yi sai ba kana bukatar wancan ma na bukatar ka. Saboda haka wannan shine babban abin da zan ce a dunkule mun koya. Sauran abubuwan kuma lallai wannan suna da bukatar lokaci mai tsawo kafin a fassara su har al'umma su fahimci ababen da aka koyo.
Haka to insha Allah in muka samu lokaci za mu dinga tuntuba ka muna dan tsakura.
Ba dai ba laifi.
Yawwa za da gode sosai Aliyu Usman. Yawwa
amin ya Allah na gode.
Yawwa to kun ji dai
shirin Mandela Washington Fellows kenan mutane ta agarza ya yanar gizo a zo a yi maza-maza a cika a
nema wanda ma bai ji cikakke yanda muka tattauna da shi din ba, ya kamata a je shafin mu na yanar gizo sai a sake
saurara. Lokaci ya kusan kurewa.
To yanzu sai a kurar lokaci muka samu shi Dauda Gombe. Salamu alaikum. Barka da warhaka Malam Dauda. Yawwa to gashi mun same ka a kurarren lokaci, sai dai mu ce zaka iya gabatar da kanka in ya so mako mai zuwa mu dasa da kai.
Ina lai nan
ba zai bari ba yau kamar. Ai ina ga Maryam abinda zamu maganin layin nan zamu kawai mu cafke shi bayan mun sauka mu nada abinda zamu nada mu ajiye masa mako zuwa mu saka. Sai mu ga ta tutsu. Sai mu ce da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa, wannan ya zama abin da yafi karfin wai menene ake cewa ne wai karfan nasara ba ta bargare shi ba.
To mu ji me suke cewa su kuma a masu biye da mu a shafin Facebook.
To bismillah Maryam.
Akwai Sadu Sa'idu Daura yace yau rugo ba harkar ilimi sai an hada hannu dan ɗan magana na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka.
Haka. Sabinatu?
Ga Saifullahi Abu Dan Musa yace rashin baiwa yara ilimi abin takaici ne matuƙa, ganin yadda yara ke tashi da rashin jin kunya da kuma ƙin girmama na gaba da su. Allah ka mana ƙarshen wannan lamarin amin.
Amin amin.
Ga Sani mai langa-langa yace ba shakka ya kamata a tanadar da isasshen tsaro kamin duk wani tallafi da za a bayar.
Aliyu Yusuf Roji kuma ya ce ilimi na cikin halin oni yasu.
To, Allah fiddo da mu lafiya duk da ƴaƴanmu da. To yanzu kafin mu sallama bari mu cewa bakin ma'aikata da muke da su a nan, wannan ƴar gabatarwa ce gajera, me sunanki?
Sunana Hafsat Maina Muhammad.
Ke kuma?
Hafsat Bello dan mai soro.
To sababbin ma'aikatanmu ne da za ku shiga gaba da jin su a cikin shirye-shirye daban-daban. Yanzu kan a madadin dukkanin su bakin namu da kuma
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sodangi,
sai kuma wadda ya hada mana ko kuma bada umarnin shirin, wato Daniel Brown, da ni kaina Usman Ahmad Kabara. Akwai injiniyan mu ne wato Mr. Pete, sai wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live wato Solomon Jack. Nake cewa sai Allah ya kai mu wani makon sai a tare mu a maganar ilimi da muke domin jin ci gaban maganar wannan ilimi na yaran jihar Borno wanda layi ya dinga mana tusu.
Haka ne.
Yawwa yanzu kan sai mu ce sai kuma gobe mun sake juyowa da wani sabon shirin. Dai bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalaci, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba, yau da gobe murya amurka na kiran kuma ta sa.
wallo bata manta ba wasan kokowa bata mance ba wasanni na motsa jige dinkin su bata share.